أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبرك من سادوا أو أن مسلا جيمي تارا البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكرات منا عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 74 ko da 5 a cikin karatun wannan littafin muna 21 ga watan Zulqa'ida hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan Shidda a kalandar Bature 2022 idan ba manta ba sati da ya gabata mun wara bayani akan sabon littafi wanda zamu shiga shine abin da ya shahi haraka army da ladubban shi da hukunta-hukuntan shi kamar yanda muka yi bayani muka ce mas'ala ta annikah haƙiƙaninta a cikin lugha ana nihi kamar ana nihin kwanci kwanciya wanda ake yi ta aure ita ce ake idalabinta akan nikah wannan haƙiƙa ta kenan aka ce kuma majazan ana nihin duk wani aqd kullu aure da za a yi shine ake kiran shi da annika muka ce min ilaqi almusabbab ala asbab kuma muka yi bayani akan dukkan a cikin alqur'ani zan mu gani lafazin annika ya yawaita ubangiji idan ya ilaqin lafazin nika abin da yake nihi da shi shine kullu aure ya kasance iya aure ta hawo kan shi wanda ya nema a bashi wannan mata kamar sai a wuri ɗaya lakan yanda muka yi bayani inda ubangiji inda yake bayanin lalle inda aka yi itlaqin annika ba ana nihin ba kullu aure ba shine ayatu da take cikin suratul baqara wanda ubangiji yake cewa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wannan yana nihin annika anan yana nihin har sai wani namiji ya aure ta bayan mijinta ya mata saki uku to haƙiƙatan ba wani wanda mijinta bai da inci a kanta ko ya aure ta ko ya maido ta har sai wani ya dandana ta shine yayi kwanciya ta aure da ita an daura aure ya kwanta tare da ita ta dandane shi ya dandane ta a lokacin nan za ta iya komawa wurin tsohon mijinta wanda ya mata shika uku dunan shine kadai wannan aya ita kadai ce wanda ubangiji wanda ya mana itlaqin annika ba ana nihin ba kullu aure ba amma dai dukkan sauran ayoyi suna nan barkatai a cikin alqur'ani dukkan su suna nihin daura aure idan aka ce maka annika kuma muka yi bayani akan lalle mashru'iyyar aure tana nan a cikin sunna ingantatta tana nan a cikin alqur'ani mai girma kuma haka ijma'in sahabbai da as-salaf idan muka dauka cikin alqur'ani ubangiji yake mana bayani fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba ko aura abinda ya muku dadi daga cikin mate ku a gulgurin halun ku ko ka aure biyu ko ka aure uku ko kuma ka aure hudu yake cewa fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum idan namijin da za ya yi aure ya ji tsoron ba ya iya adalci ba tsakanin wannan matan biyu uku hudu wanda zai aura to a lokacin nan aka ce mai yayi kokari ya tsaya da ɗaya lakka aw ma malakat aymanukum ko kuma kuyangun ku wanda kuka mallaka idan shi ma idan ka gani baka da ikon ka auri diya wanda za ta kasance maka matsayin mata to kuyanga ita ce aka baka dama ka yi sadaka da ita shikenan ka huce wurin almuhimu dai sha'awar ka ka biya ta a cikin halak ba tare da ba ka koma kana aikata haramun ba ita ce zina kuma da wa'ansu ayoyi da yawa wanda suke tabbatar mana lalle aure Ubangiji yayi bayanin shi a cikin Al-Qur'ani kuma mashru'iyyar shi da kwaita a cikin Al-Qur'ani. Haka idan muka koma cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan mu gani asar hadisi da yawa wanda suke mana bayani wa'ansu hadisan furci ne fada ce, wa'ansu hadisan aikatawa ce, wa'ansu hadisan an gani wane ya aikata aka tabbatar da shi. Misalin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Julabibi yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Julabiba auren da kai waccan matan, yace aba, yace Julabib ba kai aure ba, yace ai shi ai yanzu ai ba ai mi lissahin aure ba, yace saboda shi duk wani tantanta ta ga namiji ya tafi neman aure an bashi iya shi bai da gashi nan gashere ne yake cewa kasid. Idan aka ce wa kasid kamar ana itlaqin al-kasid akan haja kayan kasuwa wanda aka yi tsawa akan su, yace to shi an rigaye an yi tsawa akan shi, shi duk samari sun tayi amma dai shi yana nan, gashi nan siffa halitta shi gajere ne a ƙasa yake sosai, kuma bayan haka huskar shi ba ta da kyau, gagajarta ga rashin kyau, sai dai kuma zuciya take, zuciyar shi cike take da imani. Manzo Allah ya ce Julabibu shin mana auren da kai ba, yace haba manzo Allah ai ba hira aure ni yanzu ni a gani na waye wace ce ta aure ni. Manzo Allah ya ce to ga wace, manzo Allah ya neman mai auren wata matan nan ta yarda, tunda lokacin da aka kawo matan manzo Allah aka yi wa tayin matan, manzo Allah bai da bukatar ta, sai manzo Allah ya ce wa Julabibu ya aura, yace to wa alabarin waye bai so. A lokacin nan Julabibu tunda kissa tana dogo mutakaitata kamar misalin muna bayani ne akan sunna wanda take kauliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da Julabibu, Julabibu lokacin da ya shiga da matai yana kwance da ita bai yi ba, ya tara da ita yana tsakattarawa, aka yi kira a huto jihadi, Julabibu ya huta jihadi da aka ta yi cikin saraya ne, aka ta yi cikin gazawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka kashe Julabibu, da aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin jin a cikin rundunanmu da muka zo da ita da kai wanda ba a ganshi ba, aka ce a kowa ai an tsinto shi, kowa duk wanda ya mutu an tattaro shi, kuma wanda yake da rai gashi nan muna tare da shi. Manzo Allah ya ce a da kai wanda muka rasa a cikin wannan rundunar tamu da kai wanda muka zo da shi a mun ganshi ba, aka ce ana lallekawa sai aka samu Julabibu a kwance a bayan wani dutse a mace yayi shahada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya dora shi akan cinyar shi, akan cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da aka gina mai rami, manzo Allah ya sa shi ya binne shi. A lokacin nan sai ga matar shi, manzo Allah ya wadi fazalar shi irin ta goma shi da Julabibu ya samu a wurin Ubangiji, sai ga matar shi nan manyan sahabbai suna ridanta suna neman aurenta. Wannan kenan bayanin sunna qauliyya. Haka sunna wadda take fi'iliyya, manzo Allah ya aurar da ɗiyan shi, ya auren mai Usman ɗiyan shi guda biyu, ya aurar da Haritha wanda ya armi Zainab, ya aure mai da ɗiyan shi. Haka kuma takririyya, manzo Allah ya gani sahabbanci sun yi aure kuma ya tabbatar da su akan abin da suka aiwatar na daga armanda, kuma wannan hadisin da zamu karanta a cikin babin hadisi na farko yana tabbatar mana mashru'iyyar shi aure a bangaren sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma idan muka leka zamu gani lalle ijma'i ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, kuma addini idan muka dauka zamu gani Ubangiji ya kwadaita mu akan mu yi aure saboda hikimomi wanda suke tattare da aure, kuma da irin fa'idodi wanda suke fa'idodi ne masu girma sosai ga wanda yayi ya san su, ga wanda ya samu ni'ima ta aure ya san irin wannan fa'idodin. Haka kuma da kawar da wa'ansu cututtuka bangaren gangan jiki, kuma da bangaren rayuwa ta yau da gobe, kawar da zinace-zinace da alfashi a saman doron ƙasa, kuma wanda yake da aure lahiyar jikin shi ba ɗaya take ba da wanda ya kai munzalin yayi aure ba, bai samu ba damar yin aure ba, zaka same shi kullun yana fama da cuta-cuta kaza kaza, yau kaza gobe kaza gobe kaza. Haka wannan tsarin rayuwar da Adam, kuma haka Allah dora al'amarin shi. Kuma idan muka leka zamu gani Ubangiji yana mana bayani a cikin suratul nur an kawla ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nan ana umarni ne ga waliyan al'amarin yara wanda suka kai balaga, wanda ya kai munzalin arme, ake cewa ku aurar da al'ayama, jam'i ne na al'ayam, wanda bai da aure ko wanda bata da aure. Shine wani sha'iri yake cewa لقد إمت حتى لامني لقد أيم لقد لقد أيمت حتى لامني كل صاحب رجاء لسلمى أن تأيم كما أمت. Yake cewa hakika na riga na zamanto gauro na zamanto tuzuru har sai da abukai na suna zargi na dan me ya sanya na huce lokacin da ya kamata in yi arme bin yi arme ba sai yake cewa raja'an li salma yake cewa ina nihin ina guri salma wanda yake so ta yi arme ta bar shi ina gurin ita ma ta kasance iri na wanda ya aure ta ya sako ta idan ta sako mun zamanto ego in koma an arme ta wannan yana nihin al'ayam yana nihin duk wani duk wata mace wadda bata da aure haka duk wani namiji wanda bai da aure sawa'un daga cikin diya ko kuma daga cikin bayu shine ubangiji yake cewa wa ankihul ayama ya ku waliyan al'amarin wa'inda kuke tare da su na daga samari wanda suka kai aure ko kuma na daga iyaye wanda suka kai aure wa na daga ƴan mata wanda suka kai aure ku aurar da diyanku ayama minku wannan wa'inda suke diya wanda kuke tare da su sun kai munzalin arme to ku aurar da su wasalihina min ibadikum wa imaikum kuma da mutane na gari wanda suke salihai daga cikin bayinku kuma min ibadikum wa imaikum kuma daga cikin matanku diyanku wanda suka kai aure in yakunu fuqara ayghunihum Allahu min fadli wa in dauka aurar da su in sun kasance fakirai to Allah zai wadatar da su daga cikin fadalar shi ku dai ku musu aura ku kawo kudin kama musu to insha Allah in ka tura motar insha Allah za ta tashi shine karkashin haka da kai mas'ala ta malamai suke bayani suke cewa to ainin umurnin da ake yi akai umurni ga iyaye wanda suke waliyan al'amarin yara wanda suka kai samartaka wanda suka kai munzalin arme sun san miye arme sun kuma idan aka aura musu aka dan dawo musu suna iya rike wannan matar kuma suna da sha'awar da za su iya bukatar za su iya biya wannan matar bukata to hakika aurar da su shine wannan malumai suke bayani suke cewa to idan aka yi wannan idan kan wannan masalan idan aka ce su aurar da su wan suka tafi akan wajibi ne akan iyaye tabbas sai sun aurar da yaran su ko da yaran ba su da halin da za su yi arme wan su kuma suka tafi suka ce a'a ba wajibi bane ba sai suka dauki masalan suka dora ta akan idan aka ce wajibi ne to aure yana kasancewa kamar ciyasuwa ne wajibi ne ga ma'ahi ya ciyasu da dan shi wanda ku suka ce a'a ba wajibi bane ba yaro ya tutu yayi tukuru ya samu abin da zai zo yayi arman shi yayi arman shi suka ce ai arme wani abu ne na kayan marmari kayan ku marmari ba wajibi bane ba ma'ahi sai ya sayi madan shi ba an ce tilasa ma'ahi idan ya huta idan zai dawo gida sai ya sayi wani pom rezen waye waye ya kawo wa yara amma dai kuma abinci ya kasance wajibi ne ko ba nama wajibi ne sai ya bai wa dan shi ko shine wa'inda suka ce akan lalle arme ana lissafa shi kalkashin abubuwan da ake ci abubuwa wanda suke wajibi ma'ahi yayi wa dan shi hakika to wajibi ne duk wani wanda yake da rike da yaro wanda ya kai munzalin arme wanda bai gaza ba daga 20 zuwa abin da ya sama ba to hakika wajibi ne idan ma'ahin yana da halin da zai iya dawo mai ya kama mai yayi arme to wajibi ne yayi ga wa'inda suka tahi akan lalle arme kamar abinci ne wajibi ne a kashe wa yaro ragabar shi a kashe wa yaro bukatar shi sha'awar shi wanda yake haka ita ma iya mace haka wanda ku suka tafi akan lalle bukata ce kayan marmari ne suka ce to wannan ba wajibi bane ba lokacin da yaro ya kai yana da abin da zai iya rike iyaye yake zai iya rike iyalin shi to hakika a bashi daman yayi aron shi shikenan kuma a huta wurin amma dai ubangiji abin da ya lamunce yake cewa in yakunu fuqara'a bayan auren in dai ku kun musu to hakika bayan auren yughnihumullahu min fadli tabbas ubangiji zai wadatar da su daga fadalar shi a hanya ta mutun ya samu abin da yake so na daga arziki a rayuwar shi shine yayi aure kale ka ga gani a cikin ungoku duk mai kudin ungoku wanda yake da hali an taba samun gaburo wanda kurmi shi kadai ne san gileto yana ta yawo Allah dauki dukiya ya bashi ina tunanin kamun ka samu gaskiya abun a tuna ne in kuma ka samu to tabbas mutuwa akai aka gadar mai da dukiya wa'ansu hanyoyin Allah bai bude su wallahi tabbas sai mutun sai yayi aure daga radda kai aure wallahi zaka tabbatar samun ka da najiya da na yau ba dai bane ba wannan arzikin matan nan da ka dauko arzikinta duka Allah zai hada ya meka maka a hannunka in ka huta maimakon ka samu abinda zaka samu kai dai lankan Allah sai ya hada maka da abinda arzikinta da arzikinka ka dawo gida da shi haka idan ka samu yaro Allah zai hada maka arzikin yaron naka da matarka ya kara maka kullun ana tahiya ne nima yana karuwa kuma duk wanda yake da tajriba ta rayuwa ya san da haka samun ka na jiya lokacin kana kai dai lakan ba dai ne yake wani samun ka lokacin da kuka kasance ku biyu haka lokacin da kuka samu kuka kasance ku uku wallahi Allah sai ya lullumka maka shine yayi alƙawarin shi yace in dai kai auren dan ka kare kanka daga alfasha wallahi ubangiji ya maka alƙawari yughnihumullahu min fadli Allah zai wadatar da ku daga fadlan shi da haka kan mi kasa a gwiwa wallahi mu aura ga Hassan ga Hussein nan sai da ya auri mata 70 idan aka zo aka ce babban shi Ali ibn Abi Talib yake cewa kada ku aurar da Hussein yake cewa suke cewa wallahi tallahi ko gobe yazo ne ma aure a wurin wallahi sai mun bashi saboda mu samu daga cikin fadalarku alun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya tarda ku wannan kenan umurni ne ubangiji yake yi na uwaye wanda suke waliyan al'amarin yara wanda suka kai aure samari wanda suka kai aure hakikatan a aurar da su wannan umurni ne na ubangiji ku dama musu ku aurar da su insha Allah sauran ubangiji ya musu saboda su yaran za a sa musu akan a hankalin su lalle an maka arman ne diddan ka kare kanka haka janyo wata fitina ka kare kanka ka tsaya ka daidaita ibadinka sannan kuma idan muka koma can cikin wannan bakara ubangiji yake ce mana wa idza qallabtum nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuruhunna an yankaina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf ubangiji yana bayani akan wanda ya saki matar shi saki daya ko saki biyu sai ta gama idda daga lokacin da ta gama idda wurin wa'inda suke cewa ai idda da tsarki ne ake lissahi kenan lokacin da ta ida tsarkinta wanda ku suke lissahi ana gama idda ne da yin da zawwa haida kenan lokacin da ta yi haida lokacin nan har ta gama haidarta ko har haidarta ta zo bai ce mata ba na meda ki ba ko kuma har lokacin haida ta uku kenan jini na uku ko kuma lokacin da ta gama tsarkinta bai ce mata ya meda ta ba to a lokacin nan ta huta daga ismash ba shi ba ita amma dai a wannan interval din wata uku nan lokacin da ya ce mata ya sake ta zuwa lokacin da za ta yi tsarki uku ko kuma ta yi jini uku a lokacin nan ko ya ce mata wacce na haƙura na meda ki ko kuma kurmi ya zo ya shigo gida ya ganta ta ci ado kurmi ya tara da ita to ta ko ba he ya ce mata ba ta ko ya ce to wannan abubuwan duka bai wakana matsankanin su ba a lokacin da ta cike watan ta uku ko kuma haida ta uku wadda idan aka yi hirar wata uku wadda batta jini kinan zata yi wata uku wallahi yasnamina mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhuri wadda ta yanke tsammanin haida to idda ta wata uku zata yi wadda kwa take haida imma a matalisahin haidar ta da tsarki uku ko kuma a matalisahin haidar ta da jini uku to bayan jini uku nan ko tsarki uku ko kuma wata uku bai ce ya meda ta ba to shikenan arman su ya rabu babu hirai yanzu idan yana so ya dawo da ita da gidanta wajibi ne sai ya tahi ya bada sadaki an sake darma musu arme sabon darma arme to akan su ne ubangiji yake magana yake cewa idza qallabtum nisaa fa balagna ajalahunna suka kai tarmin su suka kai suka cika iddar su wata uku kamar yadda muka yi bayani yake cewa fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf bainahum bil ma'ruf yake cewa kada ku waliyan al'amarin wannan matar wanda mijinta wanda ya saki har ta gama haidarta bai medo ta ba kada ku hana ta koma gidan mijinta wancan wannan horkon mijinta wanda ya sake ta fala ta'dhuruhunna kada ku hana ta an yankihna da sa'uri azwajahunna mazajen su wanda suka huto daga gidansu idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka yarda yi majunan su ta tabbatar irin cin mutuncin da ya mata hayya sake ta can baya ko kuma ya tabbatar rashin kunyar da ta mai hayya sake ta ba ta dawo da irin ta ba idan ta yarda suka daidaita tsankanin su to ku waliyan al'amari kada ku hana kinan a wannan an sha makance an dakile ma'ahi ko waliyin mace da yace a tunda dai ta yi idda bai yiwa ta sake komawa gidan shi ai mutumin banza ne kaza da kaza wannan mijin natan wanda ya sako ta ya dawo yake neman armanta shi ya cancanta da ita akan waje in dai ta yarda idan kuma bata yarda ba to khalas zance ya kare sai ta yi neman wanda take daidai da shi kina wannan idan muka leka kun gani nan hani yazo akai idan suka nema su yi auren kada a hana su haka wanda yake bukatar arman wanda yake iya jibinta al'amarin shi me arman ya me kuma wannan idan muka dauka zan mu gani yana dakile banna da yawa misalin ka dauki wanda ta shiga gidan arme ta huto bannan da take yadawa a waje ta hi karhin mutun da bata yi arme ba saboda ita ta kullun mabukaciya ce ta san miye ta san fagen al'amarin kuma bukata kullun karuwa take yi abu ne ka saba da shi a ce maka yanzu kurmi yanzu beluwa wallahi wanda zaka ga ta kare kanta wallahi wanda imanin ta yake imani shi sun ya kake gani da yawa idan sun mutu arman yake gagara kowa kuma duk wani fasiki abinda yake zawo akan shi bari mu biyo bari mu yi fas dan cewa ya mu huce ba wani wanda yake sha'awar idan ya zo kalla zaka samu wallahi wanda zai zo wurin ta da niyya arzu shi san ya kullum kira na malam mai suke cewa in kin shiga ki jure ba kullum ba zaki ji dadi ba da mu ba shi ma ba kullum yake jin dadin zaman tare da ke ba kowa hakuri ne yake kuma kowa ya sani radda aka darma arman nan kalmar da ake hadi wanda aka yi ta mimetawa a cikin gidanku ba kamar kai hakuri kai hakuri kai hakuri wannan ita ce magana ta latijawa baban ka mammaka ɗan uwa kowa in ya saka gaba sai an ƙara da hakuri ba komai zaka gani ba kai magana ba idan ku kace komai zaka gani kai magana to hakika arme yana nan yana gilgilwa gida zai shiga cikin tangarda daga an ware gida ya fara kai kawo to hakika ka tabbata a wurin nan ko yau ko gobe ya so to idan an shiga in aka yi hakurin wallahi za a ci moriya aure ba kowa bane ba shi karan kanshi ba wani magidanci wanda zai ce maka a kullun a cikin wata tsawon watan duka kullun cikin jin dadi yake wallahi babu kalla ka samu wanda zai ce maka yayi wata yana cikin jin dadi tilas da kai wata rana in ka shigo zaka ga abinda ba ranka ba yake so ba amma dai idan ka jajirce ka hakura za a yi kamar ba komai ba zaka samu wani yayi shekara 60 tare da matar shi baka taba jin kansa ba an ce ba matsala ko abokinka da kuke tare da shi yau da gobe wallahi ba kullum ba ake wanyewa lafiya ba me Hausa suke cewa halshe da hakori ba sabani ake samu wata rana yake ka dantse halshe da kai wanda yake kusancin halshe da hakori amma dai zaka gani suna ta hauka suna ta shirme a cikin gidajen su kai ki ringa hangen abinda ba yayu ba da kin yi hakuri kin nutsu wallahi da kin ci moriyar gidanki sai lokacin da aka sake ki a lokacin nan zaki ringa ganin fadalar wancan mutuma cikin wannan satin ina karanta wata kissa wani malami yake bayani ɗaya daga cikin wannan takatira ne na malaman jami'a yake cewa shi khairu shahid abokin shi yake da mata aboki ne kamun wannan rigicin ba abokin shi bane ba suna kamar mu'amala mai kyau tsakanin su mu'amalar su mai kyau tsakanin su shi shine yana makwabtayyar shi kuma suna ganuwa a masallaci yace suna kyakkyawan mu'amala ya sani yana da karatu ya san addini rikici ya barke a gidan shi sai ya kira shi yace me da Allah wani ina so da Allah ka zo ka ji abinda matata take faɗi ko ka ilmi mana sunu yace ya taso bayan sallah ya tarar da shi gidan shi yace ya ji abinda matar shi take faɗi yace da ya shigo ya tabbatar wannan mijin yana nan yana wahala sama da wahalar da ubangiji ya dora ni dalilin wannan matar yace da ya zo bakin kofar gidan ya ga mota guda biyu ya ga kayan rayuwa wanda bai kamata a ce a matsayin shi ba an mallake su a gidan shi ba ashe shi mijin aikin da yake yi dubul yake yi diddan ya biya wannan matar bukatunta yace hannayenta hakowarare ne na gwalagulai da wuyanta rayuwa iya rayuwa da ɗiyansu guda biyu yace tana magana tana zagin shi tana kirayen mai Allah ya kashe shi su huta da suka huto sai yake ce me wani wannan matar ina baka shawara ka sake ta mana yace a yana so ya sake ta amma dai yana ganin yana hangen yaran shin nan guda biyu kai gadar musu da tuzarci ana nan yana shan wannan wahalar kullun in suka ga yana me kamar yana nuna me sakin wannan matar shine abin da yi alheri gare ka yana kiyawa bayan shekara biyu ranan kurum sai aka kira shi aka ce me wannan ya yaro su aka zo aka yi jana'iza aka yi komi yace bayan shekara hudu yace sai ga matan nan
ya gamu da ita a wani gurin wani aiki inda aikin abinda ake badawa bai ta kara ya karya ba ta tsaida shi tace wallahi tayi ta neman shi bata same shi ba tun ma ya mutu wa mijinta yake cewa da Allah tana bukatar ya taimaka mata da wani aiki wanda zata ceci yaranta wanda zata samu ta ringa cin abincin da take so yake ci take cewa wallahi tallahi ba taba sanin ba ashe ita gata ake mata a cikin gidanta ba sai lokacin da mijinta ya rasu yace duk abin da take nema gidan da ya saya ya saye musu ta saida shi motocin ta saida yace yanzu tunanin me za su ringa sawa da ita diyan da a cikin ciki su take kuma wallahi kowace mace wanda aka sake ta batta sanin gata ake mata a cikin gidanta sai daga satin da aka sake ta dawo gidan babanta a lokacin da za ta sani ashe gata ake mata kuma za ta ringa hayaniya ya za ta koma gidan mijinta lokacin da yake ciki biki ba amfani ba da damar da Allah ya baki ba wani ina wata fatan ka Allah ni da ta saboda ta yi shirman da bai kamata ba ta yi shi ba Allah kawo wanda za ta dadada mai rai kamar yadda aka yi wa manzo Allah asa rabu inda laka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa bakara duk wanda matar shi ta mai shirme ya sake ta muna mai fatan Allah baddala mai da irin wa'annan wanda aka jero wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan yana nuna mana lalle ubangiji yayi hani da duk wanda ta nema ta koma gidan mijinta waɗanda suke waliyan da su hana ta da su koma kuma bangaren sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle aure sunnati sunna ta ce dariqa ta ce yace faman rabiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta ya kawar da kanshi alhalin yana iyawa yaki yace to wallahi falaysa minni wannan famar ragiba wanda ya kawar da kai ko ya kyamace ta ba wai ana nihin ba wanda yana so bai da halin yayin ko kuma a dan bai da halin yayin ne ya hudda al'amarin da ya kanshi wannan baya daga ciki wanda yake da halin yayin ya ki to hakika baya daga cikin wa'inda suke kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka wannan su wannan dalilai ne wanda suke nuna mana lalle aure da kai wa'ansu amfaninnuka masu girma wanda suke komawa bangaren ma'aurata guda biyu da bangaren biyan da Allah ya arzuta su da su kuma da bangaren su siyatan mu dukkanta kuma da bangaren addini idan muka dauka aure yana shamakance ma'aurata daga zinaci rashin auren shi yake kawowa zinaci su yawa a cikin al'umma ita kuma duk inda zina ta yada a cikin al'umma to Allah sai ya jarrabe su da fitintunu rashin tsaro hori talauci da gaba da duk wani fitina wanda ka sani wallahi ubangiji sai ya jarrabe al'umma wannan kowace al'umma idan ka gani idan wannan al'amarin ya yada a cikin ta zaka same ta a cikin wannan al'amarin kuma idan ka dauka a yanzu a zamanin a yanzu a tahiyyar da ake yi kullun zaka samu tahiyyar da ake yi favorizan masu yi ake yi wai ba ana hanawa ba shi karen jiyan nan malam yana magana yake cewa idan an ce ba a yi aure ba to a yi kokari a magance abinda zai hana a yawaita zina a cikin al'umma kokara kai ni shekara yanzu kusan 10 da suka wuce ana bin lakwal ana ba su abinda zai kara musu karfin gwiwa akan su aiwatar da zina wallahi alhamdulillah garin da dan dama akan wani gari Allah dai ya kara kiyayewa abu ne wanda gaskiya babu dadin ji ko babu dadin wada Allah kiyaye haka kuma idan muka dauka zan mu gani lalle aure yana sanyawa a samu yawan aihuwa ita kuma wannan yawan aihuwa yana daga cikin abubuwan da ubangiji yake so kuma abubuwan da aka yi bayani akan shi a samu mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a samu wanda za su taimaki keniya tsakanin su a bangaren rayuwa misalin ma'ahi ne Allah ya arzuta shi da iya guda 10 ka tabbatar wa kanka a cikin 10 nan wallahi ko biyu ne na kirki Allah sai ya bashi ko tabbas sun kasance na banza biyun nan wallahi tallahi Allah sai ya sanya su kasance su ne wanda za su karhehe shi bayan tsufa ya zo bai ko kuma su kasance su ne wanda za su taimaki dukkan wannan tabbas din hashi ma'ahin nasu kun gani an samu karhehon juna to ina ga wanda ya tsaye da aihuwa akan yaro daya yaro biyu kwanan nan wata Allah ya jarrabe ta ake bani labari wata Allah ya jarrabe tana neman ya za ta samu aihuwa ita kuma ta dangana ta kai wurin 50 lokacin tana cikin karhinta ta samu da mace ya mace ta samu da namiji tace sun ishe ta a rayuwa Allah sai ya amshi namijin Allah dai amsu na mijin ana nan mijin baya jin dadin zama ko kuma Allah ya mai hali dai yace ya karo wata a hidan miji hankalinta sai ya koma akan wannan dan miji yanzu tunaninta ya za a yi ta samu ta ma ayyuwa ita kuma ta riga ita dakile ta sa a juye mata maiwa akan lokacin da take iya ayyuwa ta ce a iya biyu ita a barkantar iya biyu sai ce ta kuma ga abin da Allah ya karbe ta da shi wannan kenan idan aka samu yawan aihuwa hakika za a samu taimakakkeniya cikin al'umma kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta haɓaka duk da kai hadisin da tabbas Imam al-Albani ya wannan inshi ya da'afa shi hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne wanda Imam Abdurrazzaq ya kawo shi a cikin musannaf inshi yake cewa tanaka huta kasaru ku yawaita aure diddan ku yawa fa inni mubahin bikum al-umma yawmul qiyamah saboda ni zane alfahari da ku na tashin kiyama wannan hadisi ne wanda dai gaskiya da kai suka akan shi hadisi ne wanda yake da'ifi amma dai ma'anar da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani wanda a cikin da yake wannan Imam Abdul Wahhab ya kawo shi a cikin kitab tauhid wanda yake cewa wa uridat aliyal umam wa sawadun azimun yake cewa an bujuro me da wani baki mai girma yana tunanin al'umma shi ce sai aka ce mai a'a ai wannan Musa ne da al'umma shi yace can sai aka bujiro mai da wani baki wanda yake mai yawa yace sai aka ce mai wannan ita ce al'ummarka idan abin yawaitaka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda manzo Allah zai alfahari da shi gobe kiyama duk da ma'anar hadisin tana da kyau amma dai hadisin shi ainihin shi hadisi ne wanda yake da'ifi kuma idan muka leka lalle a cikin aure da kai kiyaye dangantaka kuma wannan dangantaka mun sani ita ce dangantaka da surutantaka shine can ubangiji yahu allazi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra shine ubangiji wanda ya halici daga ruwa ya halici dan adam shine wannan maniyin da namiji yake hutarwa aka halici dan adam kuma tsankanin wannan halitta ita matar da namijin tsankanin su sai aka sanya nasaban dangantaka shi wannan dangin shi ɗan wancan dangin shi na uwa wa'incan ne dangin shi na uba wa'incan ne kuma aka sanya sarakuntaka zaka gani idan ka aura a cikin wannan dangin hakika wannan dangin sun koma maka su ma kamar dangin uwa da uba haka wani zaka same shi yanda yake kyautatawa dangin matar bin kyautatawa nashin duka dai abu ne wanda ba hada ba kowanne ya yi mai dukkan su an koma daya kuma wannan idan ka dauka zaka samu wannan dangantaka abu ne wanda yake da ƙarfi sosai a cikin addini tsankanin ta ne za a iya gane wane dan gidan su wane ne wane dan kabilar su wane ne wane dan garin su wane ne haka kuma za a samu ta'awun shine taimakakkeniya zaka iya daukan yaunin wa'incan dangin ko ka yi wa wannan dangin wani abu abinda ko kuma ita matar ta yi wa dangin ka ko ta yi wa ma'ayyinka abinda kai in baka iya mai ba dan saboda tana da hali ko kuma tana da al'ummar da za ta iya yi wannan idan ka dauka kowa ya sani irin idan aka ce sarkuntaka yanda ake cin moriyarta yanda ake anwaruwa da ita in ma bangaren namijin ko kuma bangaren macen kuma a samu taimakakkeniya wani abu zai bujiro wa'incan dangin su yi tsaye akan wannan dangin albarkacin mata ɗaya lakan da ka dauka a cikin dangin ko kuma albarkacin wani ya zo ya dauki ɗiyarku za ku iya tsayuwa tsayin daka kuma abinda zai ije shi kuma wannan dangantaka ko kare gaba daga aikata alfasha wannan yana dakile rashin samun dangantaka mai idan ka dauka rayuwar da ake tahiya abinda su wa'incan turawan suke tahiya akan shi shine ake so a kawo mana a aihu a yi ta aihuwa ba tare da wannan ba tare da ba duk da su yanzu sun yi estoran luwa ta abartaman yarinya idan ta yi ciki idan tana bukatar ta zubda tana da incin ta yi ta yi takarda a likita a zubda mata ba tare da ko biye ba kuma shine abin da kuma nan kwanan da ake so a dan kawo shi duk da abu ne wanda insha Allah zai kasance a nesa amma dai ko da ba mu sani ba dai za a kawo a bai kowa incin shi a wannan Allah dai ya kara dai kiyayewa idan ka dauka da kai wani wannan wata publication da wani wannan Matthew Bruce da yi a jamin da zuwa ne yana bayani a kan lalle adadin yawan aihuwa wanda aka yi ba tare da aure ba a garin France ya kai 60% kuma a cikin 60% wanda suke aihuwa yake cewa 80% 'yan mata ne wanda ba su wuce ba shekara 25 ba mun gani duka wannan abu ne wanda yake kawowa na rashin addini da rashin tarbiyya. Kuma wannan shine muke fatan Allah kanta ya kawo mana wannan al'amar Allah ta jarrabe mu da zinace-zinace da yawaita alfasha. Kuma idan muka leka aure za mu samu kalkashin aure, za a samu kauna, za a samu soyayya, za a samu tausayi kamar yadda Ubangiji ya ba ya mana bayani a can a cikin Alkur'ani. Kuma daukul la'armi ko auren karan kanshi, duk wanda yake da aure ya sani da kai wani sirri wanda Ubangiji ya sanya a cikin aure. Wannan sirrin kuma yana samuwa ne tsakanin ma'aurata, bangaren soyayya, bangaren kauna, bangaren tausayi, bangaren jinkai, wanda tsakanin aboki da aboki ba a samun shi. Kuma kowa ya san da haka. Kuma bayan shi ne karkashin shi Ubangiji yake mana bayani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Ubangiji yake cewa yana daga cikin ayoyin shi ya halitta daga gare ku matan kunku, wannan matan da aka halitta da wanda aka sanya ku aure su, ko wanda aka halitta daga cikin annabi Adam matan shi Hawwa, ko kuma wanda mu muke aura, Ubangiji ya sanya su ne litaskunu ilayha dan a samu nutsuwa tare da su. Wallahi zaka samu wanda yake da aure da wanda bai da aure, nutsuwa su ba dai ba suke ba. Zaka same shi in yayi rozo ne kurum haka ne, wanda ko bai da aure bai san badawan garin ba, kurum zaka ganshi yana dai fadi ne sai zaka gani kai zaka ringa tunanin an ya ku haka ne ko ko ba haka bane ba. Allah dai ya datar da mu. Yake cewa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, wannan matan kalkashin ta ake samu nutsuwa. Duk wanda yake ya sani mace nutsuwa ce, idan ka shigo lafiya ma idan ta kasance ta gari zaka samu nutsuwa, zaka tabbatar da kanka baka da wani wuri ne wanda zaka samu hutu, ka samu nutsuwa sama da cikin gidanka. Shine yake cewa litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kuma Ubangiji ya sanya kauna, ya sanya tausayi tsakaninku. Ke sanya latija suke cewa to yanzu wanda ka yi aure soyayya ta kare, tausayi ne da kauna. Kauna ta huce soyayya. Kauna zaka ji mutum kamar dan uwanka ne, zaka ji mutum kamar uwanka ne, zaka ji mutum kamar babanka ne, zaka ji mutum kamar danka ne. Zaka ringa duk abin da zaka mai kana tausayin shi ne, ita ce kauna. Kauna da kai tausayi a cikin ta, soyayya kuma kurma haka ne, wani ina son ka ina son ka. Zaka ji kauna sannan kuma da jin kai akan wanda kuke tare da shi. Matan da ka aura yake cewa lalle wannan tabbas da kwai aya a cikin wannan al'amarin da Ubangiji ya mana na ya halitta mana matan mu, ko kuma ya sanya mata wanda zamu aura su kasance nutsuwa ce a gare mu, kuma su kasance abin su abin kauna ne, kuma ya sanya kauna da tausayi da jin kai tsakanin mu. Yace aya ce ga wanda suke tunani, wanda ya tsaya ya ajje hankalin shi ya tunani ya sani wallahi ma khalaqa Allahu hadha batila, Ubangiji bai halicci haka ba, ko bai sanya wannan al'amarin ba kurma haka ba, ya sanya shi da kalkashin wa'ansin kimomi. Kuma wannan mas'ala ta zamantakewa ta yau da gobe, an sanyawa miji kullun ya tahi ya sha wahala ya kawo abinda iyali za su mora, mata da iya wanda Allah arzuta, wanda arzuta bawa da su. Can baya mun karanta hadisin Sa'ad, manzo Allah yake cewa hatta abinda zaka sanya a bakin matarka sadaka ne, duk wahalar da zaka yi ka kawo ka bata in dai kai dan Allah to sadaka ce, Allah zai rubuta maka ladan abinda kai. Kenan shine a kalshen haka ake cewa kowace mata, kowace namiji, kowa ya yi juyar role din shi, kowa ya tsaya inda Ubangiji ya tsida shi. Kai namiji ka wuce kai tukuru ka nemo ka kawo musu, ita kuma mace ta zamuna ta juya gida, ta gyara gida, ta kula da tarbiyyar yara, ta yi abin da ya kamata ta yi, ta kyautata wa iyanka, ta kyautata maka. Shi sanya ake so lokacin da wa'innan masu kururuwa suka taso a kan labudda mace ta fito daga gidanta ta yi ta nemi aiki, ta zo ta yi kaza ta yi kaza. Wannan duka wannan ba wai gata ba ne ba suke newan mata ba, suna newan mata wahala ne. Da kwai ɗaya daga cikin Sheikhul Azhar, malamin Azhar kwa ya yi wata muhadara, mata ne ya tattara 'yan bariki ma'aikata ya musu muhadara, dai musu muhadara a kan aikin mace, sai ke nuna musu ga abinda shari'a ta ɗorawa maza a kan matansu a ɓangaren addini. Sai suke cewa wai inda gaske ne haka Ubangiji ya ɗora wa maza su yi wa matansu, to tabbas ita tana neman Ubangiji ya mata gamkatar ko da kwana ɗaya ne ta samu irin wannan rayuwa. na namiji shi zai kula da komi shi zai yi komi a cikin gida kurum ita ta zamana a dashan a kawo mata ta ci mai dadi ta wanke biyar da sa biyar kurum ta yi share share ta kakkabe wa an san ma masu aiki a gida komai su bakin ta da gida kurum ta kula da mijinta ta kula da yara ta kula da shimfiɗa wannan yana daga cikin abubuwa wanda ubangiji wanda ya sanya wa maza su kula da gida duk abin da za a kawo bangaren wannan hatta da su ma turawa idan ka dauka rayuwar da suke yi shi shine yanzu a ce ma'ayi a shekara 17-18 ya rabu da diyar shi 100% ta yi wa kanta a lokacin nan za ta samu friendship aboki wanda ake wannan a tayi ana daduro har lokacin da in ya ga dama ko in ya yarda zai ce za a yi arme arman nan kuma partenariya ce ake yi ganyen ganyen ta rike a yi sankan kursan ko kuma a yi karanta kursan idan shi suwasan kursan duk abin da ta tayi ta nemo aiki ta yi kaza in ta zo kudin wuta a raba ko kuma yana da kaso tana da kaso kudin gida ta araba asiransu ta gida a raba komi a raba wannan shi ke kawo musu bissu iyawa tilasa sun yi aikin amma dai kuma duba can da take zaune a gidan ta sani yin aikin ba dadi bane ba kuma duk gidan da zaka gani ai addini ya sanya mana jawabi mace tana da incin ta wuta ta yi aiki amma dai a wani halin luka kuma a ƙarƙashin wa'ansu sharafai lokacin da take iya wuta ta yi aiki shine ya kasance wanda yake bata bashi da shi ko yana cikin larurar da baya iya bata idan ka dauki marhala matakin mace zaka same ta a kowane yanayi ta kasance da kai mai kula da ita idan tana yarinya ma'ahinta zai kula da ita in ya mutu wanta ko kuma kanan babanta ko wan babanta ko wani wanda yake waliyin al'amarin da shi zai kula da ita haƙƙinta ne a kula da ita dan mijinta in ya mutu zaka same ta wani dan uwan shi baban shi in ta girma babanta ya aurar da ita zata dawo hannun mijinta zai dauki al'amarin ta komi da kominta dawainiyar ta bukatunta idan Allah mai cikawa zaka same ta ko danta in tana da dan da zai iya dauki woninta ko kuma dan uwan mijin ko kuma iyayen mijin har lokacin da wani zai zo ya aure ta ita dai a kowane hali ta kasance da kai mai kula da ita to shi sanya ba a bata damar ba ta huta ta yi ta nema ba sani daga wanda zai mata asiran duk abin da take bukata lokacin da babu wannan babu wanda zai iya tsayuwa ya mata ko kuma mijin yana nan ya kwanta halin rashin lahiya baya iyawa a lokacin nan tana iya huta ta nema amma dai kalkashin sharaddika shine wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ubangiji yayi umurci duk wata mata bai istisna'i ba ko wata mata ta zauna a gidan mijinta wajibi ne akan ta sannan kuma idan halin hutun ya kama wala tafarrajta tafarrujal jahiliyyatil ula sharadi na farko kada ta ringa huta irin huta da jahilan farko ta ringa ado ko ta sanya dan mayani ko kuma ta sanya kaya wanda suke matse mata jiki a tahi service idan aka tahi zaka same ta da abokin aiki tana suna hira da ita ba matar shi ba ba gamin uwa ba gamin uba ba wani ba wani gami na nesa ko na kusa zaka same su ana hira idan kuma ta ga dama ko idan abin idan yayi tsanani zaka same shi har ana tabawa hirar da bata yi ba da mijinta ba za ta zo ta ringa yi da wannan abokin aikin nata kuma wannan shine alama wadda take nuna wa Allah ya zare kumya a cikin wannan a huska wannan matar adam mace shine kumya duk matan da bata da kumya wallahi bata da wata auto bata da wata kawa bata da wani ado wannan wajibi ne idan za ta huta aiki in dai da larurar huta aikin to wajibi ne ta kiyaye wannan sharaddika kada ta huta ba irin shiga ba ta musulunci ba shiga irin ta jahilan harko kuma irin shi ne zaka samu ma'aikatan mu suna huta kada ta sake mu'amala ta hada ta da wani abokin aikin ta bakinta ta taitaye aikin ta da dawowarta a bata hakkinta kada ta sake ta ringa cuɗanya tare da maza a wurin aikin ta idan za ta kiyaye haka inda larura tana iya huta ta yi aikin ta amma dai idan ba ta kiyaye ba to ta tabbata wa kanta wallahi hutar da take mala'iku suna nan saman kanta suna tsine mata albarka Allah kiyaye
lokacin nan mu shiga mu karanta hadisi ko da wannan farkon malai yake cewa al hadisu 96 ba'da al 200
hadisi na 296 yace cewa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsabu lil-farj wa man lam yastati' alayhi bis-sawm fa inna lahu wijaa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya wutar shi a cikin kitabun nikah babun qaulun nabiy sallallahu alaihi wa sallama man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, babi wanda yake bayani hadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya samu dama ko ya samu ikon yin aure, kudura ta yin aure, zamu zo mu yi bayani akan menene alba'a. Yake cewa to yi kokari yayi aure, ko kuma babin da yake bayani akan mallam yastati'il ba'a falau mallam yastati'il ba'a falyasum, wanda bai da halin yin aure ko kudura ta yin aure, to hakika an ubarce shi da yin aure. Wannan ana nihin sabari kenan. Juz'i na 7 shahi na 3 hadisi mai lamba ta 2656 ko kuma hadisi mai lamba ta 2565, wancan kuma hadisi mai lamba ta 2566. Haka shi ma Imam Muslim ya wutar da hadisi a cikin kitabun nikah babu istibabun nikah liman taqat nafsuhu ilayhi, babi wanda yake bayani akan mustahabbancin yin arme ga wanda ran shi ta kudurta mai ran shi tana so yayi auren. Juz'i na 4 shahi na 128 hadisi mai lamba ta 1400, hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Mas'ud ne da Allah shi tabbata a gare shi. Hadisi ne wanda shi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa sun gangaro daga Mina, Usman ibn Affan ya kiraye shi yake cewa ya kai Abu Abdurrahman, in hakana bukatan aurar da kai ka zo mana, ina da diya wadda da kai wata wadda muke so mu aurar da kai. A lokacin da Abdurrahman yake cewa in aurar da kai ta tunatar da kai, tunda wadda zai aurar da ita budurwa ce, wanda Usman ya tallata ne ya aura, yake cewa budurwa ce, sai yake cewa in aurar da kai wadda za ta tunatar da kai tsohon kwanakin ka can baya samartakarka, sai yake cewa wallahi shi dai bai bukata aure a yanzu. A lokacin nan da kai alƙama tabi'i ne yana cikin wanda suka yi ma'arakatu siffin, yana cikin siƙani da wanda malamai hadisi dukan sun wasaka shi. A lokacin nan Usman yake cewa kai fa alƙama ma, sai yake cewa lokacin nan shi kuma alƙama dan sarmayi ne. A lokacin nan sai yake cewa shi kuma Abdullahi ibn Mas'ud latija ne a lokacin nan, shi sanya ake ce mai auren da kai yarinya ta tunatar da kai wancan tsohon kwanakinka samartakarka, sai yace wallahi bai bukata a wannan halin, gaskiya bai bukata aure a yanzu. Sai Usman yake cewa kai hu alƙama, yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shine he kawo hadisin, yake cewa ya ma'shar ash-shabab, ya ku taron samari, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, duk wanda yake da kudura yake da ikon yin aure to hakika yayi aure, fa innahu aghaddu lil-basar, saboda shi yahi akan mutunya dakile zuwa da dakile ganin shi daga kallon haramun, wa ahsanu lil-farj, kuma shi yahi ya shama kance gaban mutun daga aikata haramun, wa man lam yastati, duk wanda ko baya da ikon yin auren, fa alaihi bis-sawm, to hakika an umurce shi ya yawaita yin azumi, fa inna lahu wijaa, saboda yin azumin kariya ne ko yana dakile wannan sha'awar wanda take zaburar da samari su dai su aikata wannan haramun. Wannan hadisin idan muka leka zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kirayi kowa ba a cikin hadisin ba illa samari, ash-shabab su ne samari. Samari kuma malumai sun kakkasa su, wasu daga cikin malumai kamar Imam Nawawi yake cewa idan aka ce maka saurayi, shi shine wanda daga balaga ya kai zuwa shekara 30 shine ake lissahin shi saurayi. Ya sanya wanda ya kai gashi nan dan karamin ba san mude a cikin gida ba aure, kamata yayi shine he ka dora mai wancan aya, wa anta ul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum, kene yake cewa Imam Nawawi yace cewa daga balaga, daga yaro sar yaro daga ya balaga, daga wannan lokacin ana mai lissahin sarmayi zuwa shekara 30. Wannan da kai ɗaya daga cikin malumai yake cewa idan aka ce maka sarmayi, shi shine daga wanda ya balaga, ranar da ya balaga har zuwa shekara 33, wannan shine ake kiran shi da sarmayi. A yaranmu na Hausa shine ya huta daga gauro ya koma tsuguru, ko a gani malam zuwa. Wannan da kai Ibn Shas al-Maliki yake cewa a'a, ai a mazhabin da malikiya idan aka ce maka sarmayi, shi shine wanda daga yaran da ya balaga har zuwa shekara 40, da su ake wannan hadisin, su ne ake kiran su da samari. Da kai wannan ɗaya daga cikin malamai, bon a cikin azamanance idan aka ce jeunesse, shi shine daga balaga ko daga tazwitar zuwa 45 40 ne ko 45 a barkance a takardance haka ne ake tayi 45 ko 45 su ne samari to su ma dai suna cikin dai wannan din shi dai duk wanda yake da karhin jikin shi yana iya tamna nama da hakurin shi to da shi ake wannan hadisi shine al-ashabab shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance su yake cewa ya ma'ashar shabab mu muna cikin insha Allah yake cewa ya ku taran samari manistata'a minkumul ba'ata duk wanda yake da kudura ta yin armi alba'a shi shine an kin yi istiqaqin shine daga al-muba'a al-muba'a shi shine kasancewar ana itlaqi al-muba'a da gida saboda kullun gida shine kullun kake kai kake kawowa shine ake kiran shi al-muba'a kamar kinaya ce sai dai malaman fiqh suke bayani suke cewa idan aka ce al-ba'a bi al-mad shi shine al-qudratu ala ma'unin nikah wanda yake da halin ya biya ya yi kawainiyar aure kawainiyar aure shi shine sadaki ciye su da mata wurin da za a sarke ta gidan da za a je ta kayan aiki kayan girki da kayan kwanci da kayan komi tunda aslan shari'a bata ba da dama ba uban diya yayi wannan abubuwan ba kai kai da zaka aura kai kai ne ake wa aladun mu na Hausa ake mara gata ake yi mana Allah saka musu da alkhairi masu mana shine yake cewa kenan alqudra ala mu'minin nikah abubuwan da zasu dauki dawainiyar yin auren su sune ake kinihi da alba'a idan kuma aka yi itlaqin shi bil qasri ana nihin alwaqa'u wanda zai iyawa wanda yake da kudura ya biya wa matar da ya aura bukatarta bukatarta ta kwanciya shine ake kinihi da alba'a amma dai kamar yadda muka yi bayani shine asalin shi a harshen Larabci shi shine wuri wanda mutum wanda yake komawa yake kakkomawa yake kwanci a wurin shi shine gida shi shine ake kiran shi da alba'a yake cewa kenan manistata minkum alba'a duk wanda yake da kudura bangaren nan guda biyu tunda in aka ce sarmai hakika an riga ya an huddasa tsammanin hirar sha'awa da amma yana da sha'awa sai sanya malumai bus kawo ba wannan ba suke cewa a'a idan aka ce maka alba'a a cikin wannan hadisin saboda ana magana da samari kurum ana nihin kudura abinda zai iya wa yayi aure shi shine sadaki da wurin kwanciya da abinda zata ci da kayan aikin ta wanda kayan da zata tuwatar da zai tuwatar da ita da magamantansu wannan shi shine ake nihi kenan duk sarmai da yake da ikon haka yake cewa to fulya ta zawwaj yayi kokari yayi aure kada ya tsaya yana ba kanshi wahala ya tsaya yayi aure da kai kalkashin wannan da kai malumai sun yi tsokaci akan wannan masalan a ganin lokacin namu ha baya wannan ba ko mu karasa masalan mu akwai sauran malumai suke cewa abinda ake nihi da mu'min nika idan muka dauki a ainihin hadisin abinda ake nihi yake cewa dawainiyar auren nan shi shine idan mutum idan yana da wannan abin sarmayin da yake da ita kuma ran shi tana raya me lalle yana bukata yana da sha'awa sai dai yayi auren ko kai yayi auren kamar rashin yin auren baya iya kai shi da aikata haram yake cewa to a wannan halin arme mustahabbi ne a gare shi yana da halin kuma ran shi tana raya ne lalle idan yayi auren yana iya biya wa matar bukata baya da haka rashin yin auren baya kai shi ba zuwa ga aikata alfasha ba wannan aure akan shi ya koma mustahabbi saboda wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma'ashar shabab manistata'a minkum alba'a baya tsoron rishin auren shi ya kai shi zuwa ga aikata haramu sai kuma wanda yana iyawa yana da halin yin auren kuma yana da sha'awar yin auren rishin yin auren yana iya kai shi ya aikata alfasha kamar yadda manzo Allah yayi bayani wani ya kawo karan matar shi yake cewa la tatruku yada lamisin duk wanda yazo ya dora hannun shi ita ba ta hanawa to shi ma haka duk wanda ya samu ya dora hannun shi ba ta hana shi ba kuma yana bukata kuma yana da halin yayi to a wannan halin arme ya koma mai wajibi akan shi shine ibnu abdi ne yake cewa mala yutawassalu ila tarkil harami illa bihi yakunu fardan duk abinda baya iya ba hana ka baka kai zuwa ga aikata haramun ba hakika yana iya kasancewa ya kasance wajibi akan ka tibbatila sai ka aikata shi kina wannan ga wanda yake da hali kuma yana tsoron hakika idan bai yi auren ba yana iya kaiwa zuwa ga aikata haramun wannan aure wajibi ne akan shi sai wanda yake kasance kamar wanda yake tsoho wanda yana da halin yayin kuma bashi da sha'awar yayin to a wannan halin wasu daga cikin malumai suka ce amma karhanta mai yin aure makruhi ne akan shi aure saboda mi sai da zai cutar da matar da ya aura wasu daga cikin malumai suka ce a ai haramun ne ma yayi aure a cikin wannan yanayi saboda mi saboda zai cutar da matar kuma shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana la darara wala dirara ba cutarwa ibtida'an kuma ba cutarwa a ƙarshen al'amari kada ka cutar da ita kada ka aure ta dinka cutar da ita wala tunkihu wala tunkihu hunna dirara li ta'tatu wannan an haramta haka kuma masalolin dai suna da yawa a hakura Allah kai misati na gaba abinda ya sauka kasin kusin da tabna akan shi insha Allah abinda muka wada dai Allah ya bamu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu wannan zama da muka yi Allah ya sanya zamani wanda zan mu koma irin shi karkashin ino al arshi Allah sanya muna daga cikin wa'inda mala'iku suka kiraye mu a kawan bakwai a gaban ubangiji a fadan ubangiji Allah taimake mu duniya da lahira bukatun mu dukkan su na alheri da bukatun wa'inda suka nemi addu'a a wurin mu Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين